Jama'a, sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kode yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke saki saduwa da ku a daidai wannan lokacin na shirin mu na dare. A cikin wannan shiri za a ji cewa an kama wasu mutane hudu ciki har da mace guda a yunkurin su na shiga jamhuriyar Niger da makamai da albarusai. To, a yayin da ake ta gargadi a sauran kasashen duniya kan illar amfani da tsarin kuɗin nan na lataroni na Bitcoin, ko me ke faruwa da masu amfani da irin wannan tsari na kuɗi a Najeriya?
Suna faɗi, suna wayo kuɗi na, wayo dukiya na.
Bayan labaran duniya, za ku buga wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda ake bautar da 'yan Najeriya a wasu ƙasashe inda suka je don neman ci gaba. Shin laifin waye, kuma mecece shawararku? Lambar da za ku kira ita ce 2-2-2-2-5-5. Muna kuma tafi da shirin nan na wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Jami'in diplomasiya na uku wajen girma a gwamnatin Amurka ya yi murabus a yau Alhamis bayan da ya shafa shekaru 32 yana aiki. Ya zama mutum na baya-bayan nan daga cikin manyan jami'an diplomasiya da suka bar ma'aikatar harkokin wajen Amurka tun lokacin da Donald Trump ya shiga fadar White House a shekara guda da ta shige. Thomas Shannon ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa ya bar aiki ne domin ra'ayin kansa, domin ya kula da iyalinsa, ya auna rayuwarsa, sannan ya rungumi wata sabuwar alƙibla na tsawon shekarun da suka rage masa a duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ya nemi Shannon da kar ya yi murabus, yana mai faɗin cewa barinsa aiki babban rashi ne. Duk da kalaman yabo na Tillerson, ana kyautata zaton cewar murabus ɗin da Shannon ya yi zai sake haddasa sukan lamiri daga mutanen da ke ganin cewa gwamnatin Trump da kuma Tillerson suna gurgunta ayyukan diplomasiya na Amurka, abinda ya kashe wa ma'aikatan diplomasiya da dama gwiwa. Ƙaramin sakataren harkokin waje mai kula da harkar yaɗa labarai, Stephen Galston, ya musanta cewar murabus ɗin da Shannon ya yi yana da alaƙa da rashin ƙwarin gwiwa da ma'aikata suke fuskanta, da kuma sauye-sauye da zaftare kasafin kuɗi da ake a ma'aikatar harkokin waje, inda aka san cewar Shannon ya yi ta ƙoƙari wajen rarrashin ma'aikatan da suka bayyana rashin jin daɗin abubuwan da suke faruwa.
Wani kakakin gwamnatin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya ce shugaba Joseph Kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar tare kuma da shirin miƙa mulki bayan an kammala zaɓe, kamar dai yadda aka tsara a yi a watan Disamba. Yayin wata ganawa da ya yi da sashen Faransanci na muryar Amurka, Lambert Mende ya ce duk da jinkirin da ake samu, gwamnati na ƙoƙarin kammala shirya rijistar masu kaɗa ƙuri'a a yankunan karkara, kuma za a yi zaɓen kamar yadda hukumar zaɓen ta tsara. Kakakin ya ƙara da cewa shugaba Kabila ba shi da niyyar sake tsayawa takara, sannan a watan Yuli zai bayyana zaɓinsa na ɗan takarar da zai nemi maye gurbinsa a zaɓen na watan Disamba. Kamar dai yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ta Congo ya tanada, ba amince shugaban ƙasa ya tsaya takara a wadi na uku a jere ba. A watan Janairun shekara ta 2001, shugaba Joseph Kabila ya karɓi mulkin ƙasar bayan da aka kashe mahaifinsa Laurent Kabila, sannan an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2006, aka kuma sake zaɓen shi a shekarar 2011 a wadi na biyu.
Labarai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin kasar Kenya ta bawa gwamnati umarni da ta baiwa manyan gidajen talabijin din kasar guda uku damar su ci gaba da gudanar da yada labarai bayan da suka yi kokarin watsa hotunan rantsarwar da shugaban jam'iyyar Adawa Raila Odinga yayi wa kanshi a matsayin shugaban kasa. Dubun dubatar masoya Odinga ne suka halarci bikin rantsuwar a babban birnin kasar na Nairobi da niyyar yin zanga-zanga akan nasarar da Uhuru Kenyatta yayi a zaben da aka yi a shekarar da ta gabata wanda Odinga ya ce magudi aka yi.
An daga tutar Koriya ta Arewa fiye da saman ginin da yan tawagar yan wasa ke zaune waɗanda za su kara a gasar Olympic a Koriya ta Kudu. Tutar ta fara kadawa a yau dinnan Alhamis a wuraren da za a gudanar da wasanni a biranen Pyeongchang da Gungyeong waɗanda suke da tsawon tafiyar kilomita 230 daga gabashin birnin Seoul kwana ɗaya bayan bukukuwan buɗe wasannin da aka yi a ƙauyukan. Jinkirin na kwana ɗaya da aka samu ya biyo bayan tsauraran matakan tsaro da Koriya ta Arewa ta kafa ne waɗanda suka hana a daga tutar wata kasar. Jami'ai sun tsame duk wasu filaye da za a gudanar da wasannin daga cikin dokar ciki har da wuraren kwanan yan wasan. An daga tutar Koriya ta Arewa domin gaida yan wasanni wajen goma waɗanda ake sa ran za su isa Koriya ta Kudu da yammacin yau Alhamis. Za su haɗu da mata 12 yan wasan Koriya na kokara na hoki waɗanda za su isa a makon da suka isa a makon da ya gabata domin su haɗu da ‘yan Koriya ta Kudu wajen yin tsayawa ko atisaye domin karawa a ƙarƙashin tawaga guda. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara da zangon ne a jamhuriyar Niger inda aka damƙe wasu mutane hudu ciki har da wata mace masu yunkurin shigar da makamai cikin jamhuriyar ta Niger ranar Talata. Don jin cikakken bayani, ɗazu abokin aikinmu Abdul Aziz Adali Toro ya kira mataimakin shugaban karamar hukumar Koko lardin yankin Abalak Malam Rumar Mansura ta waya wanda ya ce,
Sanda nan komisar ya kira ni ya ce mini sun kama wasu mutane biyu suna dauke da makamai hindigogi kanana zole 8 kartushe 45 a nan ga bariyar ta Abalak.
To su wanda mutane aka kama ƴan ina ne?
Mutanen da aka kama namiji dan Ghana ne, mace matar shi ta Najeriya ce, kama namiji da mata ne, kuma sun kace Ghana za su tafiya. Sun fito daga Libi, sun kace mota daga Libi suka tayo ta, suka zo agada suka mata takardu, duka takardu sun mata dan saboda ma kan a tare su wani wuri don da Qur'ani suka aza nan bisa gaba wajen Tablu de Bor, wannan na san duka na badda hanya ne.
So su musulmi ne koko ba musulmi ba?
Su ba musulmi ba ne, ke zato wannan na badda shiga ɗaya ne.
Badda shiga ɗaya ne.
Direban su dan Nijar ne, kuma ina ji ban sun direba har da wani mutum suke dauke da shi kenan su hudu ne duka cikin mota. Amma wanda da kayan hindigogi su biyu ne, mace da miji.
To yanzu wani kira gare ku ga gwamnatin Nijar masu?
Lallai mu gwamnati tana kokari, ko yanzu tana kokari da yawa, tana kokari tun da mazanga jama'an tsaro ana ba su goyon baya, ana ba su kayan aiki, an sa su cikin halin da za su aiki da kyau. Shi na ji ma wanga sakamako da aka gani haka nan na ya kawo shi, don saboda gaskiya gwamnatin mu tana taimaka ma jama'an tsaro. Wannan abu ya sa yanzu ga shi mun ga sakamakon aikin da suka yi, tun da mutanen da suka kawo har su 19 suna shafan obin dubogi, kenan wannan ana cewa suna aikin su mai kyau. Mu dai muna son su wasu aiki wannan, su zama da suke wannan aiki, vraiment a gode musu, kuma a kara musu kuzari.
To wani kira gare ka ga al'umma Abalak idan sun ga ƴan sanda?
Lalle ne al'umma Abalak, abin da nake so al'umma Abalak, al'umma Niger gaba dai yana son su san da abu guda. Na dai shi tsaro ba su jama kadai bane suke yin shi tsaro, sai kowa ya tashi ya kama.
To a gaida Abdul Aziz Adali Toro da wannan rahoton. Yanzu kuma bari mu kada Najeriya, inda ganin yadda ake ta gargadi ga masu hada-hadar kuɗin nan da ake kira Bitcoin ko kuma kuɗin lataroni a ƙasashen duniya, da kuma tsamin hannun da babban bankin Najeriya ya yi daga harkar tsarin kuɗin na Bitcoin. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi gargadi ga 'yan Najeriya da su kafa da harkar Bitcoin. Hasali ma majalisar ta kafa kwamitin yin cikakken bincike. To yayin da majalisar ke kafa kwamiti, shi ko wakilinmu a Ikon Najeriya Babangida Jibrin ya tambayi wani kwararre kan harkar tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano mai suna Dr. Dauda Muhammad Kwantagora dan yi fashin baki sai ya ce
shi Bitcoin ana kuma kiran shi cryptocurrency, wato wani irin kudi ne wanda ba irin wanda aka saba da shi ba ake ganin shi. Shi yawanci ana hada-hadan shi ne ta duniyar gizo ko kuma ana amfani da wasu bayanai na sirri kamar wasu lambobi ake yi da shi. An kirkiro shi ne a 2009. Irin wannan kudi din dai matsalan shi ba wani wanda zaka ce yana tsakiya, wato misali dillali ko na bana yin shi ne a boye cikin sirri da wasu lambobi. To abin tsoro shine nan duk lokacin da ka fitar da wannan lambobin naka ko kuma kuka wani gullan abun yazo ya aka kasa shawo kan shi, to babu wanda zai taimaka ka gano kudinka.
To ko ƴan Najeriya sun san wannan harka ta da hada kuɗi ta hanyar Bitcoin? Tambaye kenan da na yawa Muhammad Usman Bala, wani matashi
ana saye da sayarwa da shi a internet sannan a kasuwanci, sannan dubious people suna sana'an shi sosai,
muga mutane kenan,
suna dewa online da shi.
To kai ka taba yin shi?
A ban taba yin shi ba, amma nakan ji labarin wasu suna shiga su fadi suna wayo kuɗi na wayo dukiya na ci.
To ko me yasa gwamnatoci da dama a kasashen duniya ke taka tsantsan tare da gargadin al'ummar su da su guji shiga wannan harkar? Ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora.
Yawanci gaskiya gwamnatoci na kasashe na duniya ba su amince da irin wannan kudi ba, kuma suna ma ƴan kasansu gargadi a kaurace ma irin wannan kudin, duk da cewa riban da ake samu na wannan hada-hadan wannan kudin yana da yawa. To amma ana jin tsoron durin da ya tashi rushewa, kuma to idan mutum ya asara kuma babu wani hanya da wannan kudin zai dawo.
Tuni dai majalisar ta umarci gwamnatin babban bankin Najeriya da shugaban hukumar insurance bankuna da sauran kafofi na kuɗi da su wayar da kan al'ummar Najeriya. Babangida Jibrin, murai Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida. To kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda akan bautar da 'yan Najeriya da kan kai kansu ko kuma sukan samu kansu a ƙasashen waje da sunan neman fiyayyar rayuwa. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alamar akwai kira daga Naija. Wake kan layi a Naija?
Ibrahim mai wacce hula mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya waɗannan bayan Allah da ke fita waje, to ba ko kawo musu sanadin wannan ba, ainihin shugabanninmu na Najeriya ba su ke da sanadin har da samu na haka, don saboda idan da Allah ya hukunci sun tsaya tun kula muna tattalin arzikin Najeriya, to babu wani ɗan Najeriya zai fito ya ce zai je waje neman kuɗi, saboda duk arzikin da ake takama da shi a Najeriya ba abin da Allah bai hore mana ba.
To da fatan za su ji wannan shawara taka, bari mu kaɗa Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawwa, sunana Abubakar, da aka fi sani da suna Malam a nan cikin Kare, ƙaramar hukumar Kogo a jihar Kaduna.
To Malam, muna jin ka.
Yawwa, to gaskiya abin da yake sa gaskiya mutane suke ainihin tsallaka irin wannan, to gaskiya akwai talauci, to kuma gaskiya mutane kuma suna sukan gaza haƙuri yi haƙurin da Allah ya ajiye mutum. Ya kamata nuna ba ina ba ƴan uwana shawara, ya kamata a ce mu duba mu kafin tanadu a kan dukkan abin da ka same shi daga Allah, an karfaye daga Allah ne, ka tsaya ka yi tauhidi. Abin da zai same ka ya same ka a gida. Ya kamata nuna ba ƴan uwana shawara don Allah su guji irin wannan abu. Da fatan za a ta yi lafiya daga Abubakar da aka fahimta suna Malam.
To mun gode da shawararka irin ta Malam. Bari mu har yanzu dai muna Kaduna din, wake kallaye a Kaduna.
To, kalmasi barka da aiki.
Barka da warhaka.
To, sana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Sannu Murtala.
To, gaskiya kalmasi gaskiya muna ƙara jin kunnan mutanen mu na Afirka, duba da dama ka gan za su tafi nan suka bi ta wurin kasashen Larabawa ne. Su ba su ta kansu suke yi, ba su sai mutum ya je a kama shi su bautar da shi, kai ka je neman kuɗi sai su kama ka suna neman kuɗi da kai. Kuma ga azabtarwa muna ta gani a social media, video da ake ta azabtar da baƙaƙe. Gaskiya ce ba kansu ta nasu gara su tsaya a gida, duk wahala ta ja wahala a gida, ya ci ma rikin asiri da mutunci, da fatan za ku tashi lafiya a kalmarsi.
To, mun gode da wannan shawara taka. Bari mu je mu Azarai, wake kallaye Azarai.
Sunana Hussein Ismail Abdullahi.
To, Malam Hussein, muna jinka.
Wato, yawa-yawa dama in Kadijiya, wato, san zuciya ne yake sawa. Yawa, babu wani dalilin da zai sa mutum ya bar kasansa, ya bar aikace-aikacen da suke kasansa ya kama hanya ya tafi wata ƙasa. Shawara da muke bayarwa dai a yi haƙuri. Kowa ya zauna a gidansa da iyalansa da makamantan haka.
To, Malam Hussein, mun gode da wannan shawara taka mai muhimmanci. Bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, wake kallaye.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuma Malam Ali na da dogon mita a cikin jamhuriyar Nijar.
To, Malam Ali, gare ka, muna jinka.
To, abin da ra'ayina bisa kan wannan Postal Act na ƴan Najeriya, ai ba ƴan Najeriya ɗaya ba. Cikin ƙasashen Afirka inda suka ta yi ta yi ƙasashe. Dole na fito wata ƙasar da za a gani. Kawai yanzu alal misali kan ƙasar Libya. Ƙasar Libya ba ta da shugaba. Kina wanda zai kai kanshi. Ya kamata ƴan ƙasar mu na Afirka. Don Allah ra'ayi da kowa ya tsaya gida shi daure. Shi tsaya cikin ƙasar shi, ƙasar shi tsara arziki ne na arziki ƙasar shi. Kuna ƴan ta ƙetare ƙasar ta ƙasar wata wallahi ita an kai ma kai kasu. Kina kana ƙasar ta ba mai zakwa shi ma wata gallaza. Na gode mu da Amerika.
To, mu ma mun gode da wannan shawara taka. Bari mu dawo Najeriya, wake kan layi a Zaria.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, muna jinka.
Muna na Sa'adu ne kimin daga kusa a nan cikin birnin Zaria.
To, Malam Sa'adu, muna jinka.
A alala hakika kamar yadda jama'a suke ta ba da gudunmuwan nan, wannan abun ya daɗe ba yau ne yake faruwa ba, babban al'amari ne wanda ya daɗe yana jawo wato hallakan mutanenmu, musamman 'yan Afirka, 'yan ɓangaren nan namu. Za ka samu mutum ya kasa haƙuri da ɗan abin da yake samu a inda yake, kawai sai ya motsa ya ce zai tsallaka can inda ba an damu ma da shi ba. Ina da darajar shi da kiman shi da ƴancin shi, sai ya zubar ya koma ya zai zama kaman bawa dan tunanin dan abin da zai samu, wanda bai tabbatar da wani iyakacin rayuwa zai yi ba. Ya bar ƴan uwa da wanda suke rataye a wuyan shi da ƴaƴa wasu. To, da haka ya kamata mutane mu gane, mu dawo, mu haƙura inda Allah ya ije mu, mu inganta rayuwarmu da na ƴan uwanmu. Da fatan Allah ya sa za a gane.
To, mun gode Nazariya, da fatan za su ji wannan shawara taka. Bari mu je mu Yobe, wake kallaye a Yobe.
Usman Sane da ke Yobe, Gurulokar Gamil.
To, Malam Usman, gari ka.
To, ni da abinda na fi so a nan gomi, mutanenmu na Najeriya su haƙura da tafiye-tafiyen nan nasu. Don abinda ya sa tafiye-tafiyen nan nasu, yanzu a Najeriya ma ba ko ina ba za ka shiga bare a ƙasar waje. Shi ne ra'ayina kawai wannan. Usman Musa da ke Yobe, Gurulokar Gamil, Yakubu Artawun.
To, mun gode da wannan shawara taka. Bari mu je Abuja, wake kallaye Abuja.
Assalamu alaikum, ana magana da Lawal Daura, mazaunin Abuja.
To, Malam Lawal, muna jinka.
Yawa, so wato shawara ta ni a nan wurin abinda nake hangowa daga kan abinda mai kira na farko din nan da ya ce yawanci laifin shugabanni ne, yana da kyau mutane su riƙa yi wa shugabanni adalci. Domin kuwa abinda mutane za su hanga, su wanda suke tashi su tafi kasashen wajen nan nema ni suka rasa a ƙasarsu. Mu da muke ƙasar mu ya kashe mu, da ranmu da lafiyarmu, muna ci muna sha muna amfanuwa da arzikin ƙasarmu, ba mu damu da abinda yake ƙasashen da za mu je a wulakanta mu ba. To, amma zai kasance cewa wasu idan sun kira ba su san abinda za su faɗi ba, kai tsaye a ce komai a ce shugabanni. To, yana da kyau mu riƙa yi wa shugabannin adalci, mu akan adalci.
Ba ka ganin an ce shugabanni su ya kamata su tsaye da wannan abun ta wajen amfani da ikon gwamnati. To da alamar layinka ya katse, bari mu je mu Bauchi Yakubu. Wake kan layi a Bauchi? Wake kan layi a Bauchi? To na Bauchin ma dai layinsa ya katse. To kamar yadda muka ce, so muke mu ji ra'ayinku kan batun bautar da 'yan Najeriya da kan je wasu. To bari mu je mu Gombe. Wake kan layi a Gombe?
Kana magana da Awal Muhammad Kaltungo.
To Malam Awal, muna jinka.
Ko kana ji ko dama duk wanda bai ga jiha hawa motar kwade ba za ta fara sauke ha tashar wulakanci ba.
Haka ko?
Kware kwa. Saboda duk abin da ake nufi muna da hiya a Najeriya, ko ba haka bane ba? Ya kamata in mutum zai nema tsaya ya nema a gidansa Najeriya, ba ya haura kasar waje ba.
To baka ganin in ba a fita kasashen waje shikenan kowa ba zai ya mutane za su cudanya?
To ai ba cudanya ake nufi, ana tafiya neman kuɗi ne, ko babu abin da babu a Najeriya, ba asidin da babu a Najeriya. Sai nake gani Saudiya ma da ake zuwa saboda sauke barali ake zuwa, ni a tunanina.
To wasu na ganin idan suka fita zuwa wasu kasashen za su samu abin da za su taimaki na gida na Najeriya.
Assalamu alaikum.
To da alamar mun samu tangardar layi, yanzu layi mu ya koma Katsina. Wake kan layi a Katsina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Lawal Ewan.
To muna jin ka Mallam Lawal.
Gaskiya dama na sha neman wallahi ban samu ba.
To muna sauraron ka game da wannan maudu'i.
To ina muku fatan alheri, wannan maudu'i ina fatan duk wanda zai kama shi Allah ya zaka wada abin da zai amfani.
Yawa, har da kai ma muna sauraron ra'ayinka.
A ra'ayina kawai kina da zan muku wallahi.
To masu fita kasashen waje fa 'yan Najeriya da suke da dalilai daban-daban suka ce fatara, wasu ce kuma so suke su ga yadda duniya take da sauransu. Bawa abinda zaka ce?
To gaskiya ina musu fatan alheri, kuma duk abinda zai cutar da su Allah ya kare mana.
To mun gode na Katsina, kai ma Allah ya kare ka. Mun gode kowannen ku da ya kawo gudunmuwa. Allah sa ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye-shiryen mu na gaba. Mun gode. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jinjinawa 'yan wasan cikin gida na kungiyar Super Eagles na kasar akan nasara da suka yi ta doke kasar Sudan da ci 1 da nema a daren jiya a wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan wasan cikin gida da ake fafatawa a kasar Morocco. Buhari ya yaba da ƙwazo da ƙoƙari da kuma sadaukar da kai da 'yan wasan suka nuna, wanda ya ce abin koyi ne a daidai lokacin da yake ba su tabbacin samun goyon bayan gwamnatin kasar a fafutukarsu ta lashe kofin gasar. A daren jiya ne dai Najeriya da ta doke Sudan, wanda ya sa ta sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar. Za ta ko fafata ne da mai masaukin baki wato Morocco, wacce ita ko ajiyan ta doke ƙasar Libya da ci 3-1 a wasan na kusa da na ƙarshe. Za a buga wasan neman na uku ne a tsakanin Sudan da Libya ɗin a Jibiya Sabar, yayin da wasan ƙarshe ta gasar za ta biyo baya a ranar Lahadi. A Ingila kuma a daidai rana ta ƙarshe ta rufe kasuwar cefanin 'yan wasa. Tuni wasu ƙungiyoyin sun kammala rattaba hannun sayan 'yan wasa, inda Arsenal ta yi dacen sayan ɗan wasan ƙungiyar Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus Pierre-Emerick Aubameyang a kan kuɗi fam miliyan 56. To sai dai kuma Olivier Giroud na Arsenal shi ko ya koma Chelsea a kan kuɗi fam miliyan 18. Shi kuma Andrew Ayew ya koma Swansea daga ƙungiyar West Ham. A wani labarin kuma, ɗan wasan gaba na ƙungiyar Leicester City Riyad Mahrez ya zargi ƙungiyarsa da wargaza burin da yake da shi na komawa Manchester City. City din ta yi tayin Mahrez, to amma kuma ta janye saboda kasa biyan sharuɗin da Leicester din ta gindaya na biyan ta zunzurutun kuɗi fam miliyan 95 tare da wani ɗan wasan. An ruwaito Mahrez yana ƙorafi tare da mamakin abin da ya sa ƙungiyar ta ƙi bashi dama ya tafi, kamar yadda ta baiwa takwarorinsa N'Golo Kante da Danny Drinkwater da suka koma ƙungiyar Chelsea. Ƙungiyar West Ham United ta dakatar da daraktan ta ne yayi 'yan wasa Tony Henry akan zargin cewa ya furta ƙungiyar ba za ta ƙara sayan wani ɗan wasa na nahiyar Afirka ba. Wata jarida mai suna Daily Mail Taruweto Henry yana cewa ‘yan wasan na nahiyar Afrika sukan kawo matsaloli da cece-kuce idan ba sa cikin jerin ‘yan wasa. A cikin wata sanarwa da hukumar kungiyar ta fitar, ta ce san ba za ta lamincewa kowane irin nau’i na nuna bambanci ko wariya ba. Akan haka ne ta gaggauta ɗaukar mataki a kan lamarin saboda muhimmancinsa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bayar da tukuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na Reward for Justice na ta yin tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba Amurka Joel Shrum a kowace ƙasa yake. Ranar 18 ga watan Maris ɗin shekara ta 2012 ne aka harbe Joel Shrum akan hanyarsa ta zuwa aiki a ƙasar Yemen, wanda wani ɗan bindiga da aka goyo akan babur ya tsaya a daidai motarsa ya harbe shi. A lokacin da ya mutu, Joel malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo cigaba ta ƙasa da ƙasa wadda take da ɗaya cibiya a ƙasar Yemen. Kwanaki kaɗan bayan harin, ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Qa'ida ta fito ta ɗauki alhakin kisan. Tunda aka ƙirƙiri shirin a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya tukuitin sama da dala miliyan 125 ga sama da mutane 80 waɗanda suka bayar da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta 'yan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Reward for Justice a Twitter a adireshin @RewardForJustice. Za a iya samun ƙarin bayani kan tukuitin da za a bayar kan kisan Joel Shrum a shafin yanar gizo ta wannan adireshin rewardforjustice.net. Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Reward for Justice ta wannan akwatin email info@rewardforjustice.net ko a kan lambar waya 1-800-877-3-7. Za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice da ke a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka.
Ga da Sarfilu yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a manfa'a takaice.
Wani kakakin gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya ce shugaba Joseph Kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar tare da shirin miƙa mulki bayan an kammala zaɓe kamar yadda aka tsara za a yi a watan Disamba. Yayin wata ganawa da yi da sashen Faransanci na muryar Amurka, Lambert Mende ya ce duk da jinkirin da ake samu, gwamnati na ƙoƙarin kammala shirya rijistar masu kaɗa ƙuri'a a yankunan karkara, kuma za a yi zaɓen kamar yadda hukumar zaɓen ta tsara. Jami'in diflomasiya na uku wajen girma a gwamnatin Amurka ya yi murabus a yau Alhamis bayan da ya shafa shekaru 32 yana aiki. Ya zamo mutum na baya-bayan nan daga cikin manyan jami'an diflomasiya da suka bar ma'aikatar harkokin wajen Amurka tun lokacin da Donald Trump ya shiga fadar White House a shekara guda da ta shige. Kotun ƙolin ƙasar Kenya ta ba wa gwamnati umarni da ta bai wa manyan gidajen talabijin ɗin ƙasar guda uku damar su ci gaba da gudanar da yaɗa labarai bayan da suka yi ƙoƙarin watsa hotunan rantsarwar da shugaban jam'iyyar adawa ya yi wa kanshi a matsayin shugaban ƙasa.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu gaba ɗayansa, sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Za a bar da dunkuwa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsat ɗan mai tsoro wadda ta taimaka min da gabatar da shirin, da ita kuma Julie Lethal Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin Shiz. Ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma.